الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت على الله تبارك وتعالى دوكا مندين جينيبو maman lakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 30 daidai ga watan Jumada al-Akhira shekara ta 2435 ko ta jiya jiya ha jiya an ganshi to kenan daya ga watan Rajab shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan hudu shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani kafin darasi na yau ba laifi an tambayoyi suka iya gabata na'am tambayar dan uwa wai macen da take da ciki Allah ya ma mijinta rasuwa menene gama ta kabarta shin sai ta in ta haifi ciki shikenan ta gama ko kuma sai ta yi wata hudu da kwana 10 dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa iddar mace mai ciki shine haife cikinta sawa'an idda ta saki ko kuma idda wadda take ta mutuwa wadda ake kiranta ta kaba domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamlahunna mata masu ciki ubangiji ta'ala yace ajalin gama iddas wato shine haife cikinsu kuma an samu wata mata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da ciki Allah ya ma mijinta rasuwa da ta haife cikinta manzon Allah ya ce kin gama idda an gane ku ko yau kika samu miji ya halatta ki aure dan haka anan kaida abinda muke so mu sani ita mace in tana da ciki da zaran ta haife cikin wannan bayan mutuwar mijinta koda kafin a kai shi abin ne ne to a wannan lokaci ta gama idda in ta samu mijin aure a wannan lokaci ma ana iya daura mata aure illa kasancewar kusantarta ne ba zai yi ba sai ta gama shinin biki Subai'a al-Aslamiyya ita ce bayan mutuwar mijinta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take yanke ta aihu manzon Allah ya ce ta gama idda amma wadda ba ta da ciki idan diya ce to ita ce za ta zauna tsawon wata hudu da kwana 10 in bai wace wata 2 da kwana 5 kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wanda zina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajin yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashira na'am
iska wadda take warware a baya tana warware a wannan
kamar roda take me
wanda ba ta mutuwa take warware
kamar kana tambaya game da kukan ciki
kamar iska za ta
kukan ciki baya daga cikin abin da ke warware arwalla kamar su da yawa iska idan ta kulle mutum a cikin cikinsa takan yi kara to wannan ba ta warware arwalla an gane ku wanda take warware arwalla shine lokacin da ka tabbata ta hutu da ta hutu shin sautin ta kaji ko kuma warinta ɗayan biyu daga ciki shine yake warware arwalla jin karan fitar iska ko kuma jin warinta kamar yanda wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka kai kukan sa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da yake sallah sai a ringa kamanta masa kamar iska ta fita daga jikin sa aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene hukuncin sa manzon Allah yace kada ya yanke sallah sai ya ji karan fitarta ko kuma ya ji warinta dan haka kukan ciki baya daga cikin abubuwan da suke warware arwalla ma'ana iska da take kulle mutum a cikin cikin sa sai ta yi kara wannan baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla na'am
wannan lokacin sallah da na nafila na wajen azhar
na'am
wanda ya ce raka'a gabanin azhar da kuma raka'a biyu bayan azhar ma'ana wanda za ka samu abin ka samu raka'a 12
na'am
idan ina faɗa yin misali ne ka samu hadisi akwai hadisi da yake maganar sai raka'a biyu hudu bayan azhar biyu hudu gaban azhar to ya zan yi misali
hadisin ummu habiba wanda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa duk mutumin da ya kiyaye akan yin raka'a 12 a tsawon yini da dare Allah zai gina masa gida na musamman a aljanna to su ne ake kiran su ar-rawatib wannan da malamai suka gududdigi iyayen da suke hudu kafin azhar tare da cewa ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin biyu kafin azhar to amma abin da yake tabbatacce kafin azhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin hudu sannan bayan azhar yayi biyu bayan magriba yayi biyu a gida bayan isha yakan yi biyu a gida amma na bayan magriba da bayan isha a gida suka fi dacewa in har dama bata samu bata yin su a gida ko a masallaci mutum yakan iya yi sannan kuma biyu kafin sallar asuba idan ka hada kenan 12 biyu kafin sallar asuba sune ake kiran su raka'atul fajr kenan hudu kafin azhar biyu bayan azhar in an hada 6 idan aka hada da biyu na bayan magriba wanda ake yi a gida sun zama 8 idan ka hada da biyu na bayan isha suma wanda suka fi dacewa a gida idan an hada 10 idan ka hada da biyu kafin sallar asuba wanda ake kiran su raka'atul fajr 12 kenan
salamu alaikum da nisa ba da magana raka'a hudu gaban azhar da hudu bayan azhar
a na hudu bayan azhar ban san da shi ba na biyu bayan azhar shi na sani amma na kafin azhar ya tabbata akwai raka'a biyu manzon Allah yana yi sannan kuma akwai hudu dan a cikin ar-rawatib din idan ana buƙatar su zaman tu 12 to hudu ne kafin azhar biyu bayan azhar arai na'am yace sha
kamar karkashin tambayar da shi cewa yana son bacci ne ga wannan da wancan dan an ce
tunda shi ne 12 ne yake tambaya yaya za a yi kenan su zaman tu 12 daidai na'am
tunda sallar asuba ko shi
misali an gama sallah yanzu wai misali mutumin da sallar asuba ta kuce masa idan yazo misali sai yayi raka'atul fajr zai yi sallar asuba ko kuma sallar asuba zai gabatar sannan daga baya yayi raka'atul fajr misali mutumin da sai ma bayan rana ta hudu ya farka shin sallar asuba zai yi in ya gama yin raka'atul fajr ko kuma raka'atul fajr zai yi da farko abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gabatar da raka'atul fajr sannan yin sallar asuba wanda yana cikin riwaya ta hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cikin tafiya wanda bacci ya dauke su sun yada zango a wani daji za su yi rinni dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Bilal ya musu kiwon ketowa al-fijr Bilal ya shingine da taguwarsa ya fuskanci gabas. Bayan yana nafilfilinsa, shaytani ya zo yana daddaba shi. An gane ko shaytani ya zo yana daddaba shi, sai bacci ya dauke Bilal. Bilal bai farka ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai farka ba. Dai daga cikin ayarin ba wanda ya farka, face sai da gumurana ya bige su. Sahabbai suka tashi a firgice. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce, maza a ketare wannan kuri domin akwai shaytani a cikin sa. Manzon Allah sai yake bada labarin, lalle haka ne, Bilal ya zauna yana mana kiwon ketowa alfujira, amma shaytani ya zo yana daddaba shi bacci ya dauke shi. Wanda wannan alama ce daga cikin alamomin da suke tabbatar da annabta da manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan kafin Bilal ya bashi labari, manzon Allah ya bada labarin abin da ya wakana. To lokacin da manzon Allah ya ce, maza a ketare wannan kwari domin akwai shaytani, da aka ketare wannan kwari, sahabbai suka yi arwalla. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya Bilal yayi kiran sallah, wanda wannan hadisi shine dalilin halaccin yin kiran sallah koda bayan lokaci ya fita. Sannan aka yi raka'atul fajr, sannan aka tada ikama, aka sallaci sallar isha. Idan kana so kaga wannan riwaya inda aka hada su gaba daya, sai ka koma cikin Nailul Awqar na al-Imam Shawkani, wanda sharhi ne na Muntakal Akhbar. To a karkashin nan duka ya jamma a riwayoyin da gaya ya tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka yi raka'atul fajr, sannan daga baya aka yi sallar asuba. Amma sabani ga malaman Malikiya, su sun tafi akan cewa idan mutun ya falka bayan gudowar rana, suka ce sai yayi sallar asuba sannan yayi raka'atul fajr. Menene hujja? Suka ce domin raka'atul fajr sunna ce, sallar asuba kuwa farilla ce, kenan farilla ko ita ake gabatarwa akan sunna. Dan haka suka ce sai kayi asuba din sannan zaka yi raka'atul fajr. Wannan kuma kiyasi ne fi muqabilin nas, ya ci karo da nasi, don haka sai ka maida shi gefe. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun zo karshen sura ta 13 a bangaren lissafi, suratul ra'ad. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 14, suratul Ibrahim. Ita wannan sura, kamar yanda wato kuka ji cewa suratul Ibrahim haka sunanta yake, don haka malamai sun gududdige ba su samu wani suna ga wannan sura face wannan suna. Suratul Ibrahim ba ta da wani suna face wannan. An jingina ta izuwa ga Ibrahimu alaihi salam, kamar yanda ire-iren wannan sura waɗanda Ubangiji ta'ala ya buɗa su da waɗannan haruffa guda uku, alif lam ra, wato do an jingina su izuwa ga annabawa waɗanda Allah ya ambaci labarunsu a cikin waɗannan surori, ko kuma mahallin da Allah ya turo wani manzo daga cikin manzannin. A baya dai ya gabata suratul Yunus. Suratul Yunus ta buɗa ne, ta fara ne da alif lam ra, haka muka zo suratul Hud, muka zo suratul Yusuf. An gane ko? Haka ita ma wannan sura an kiraye ta suratul Ibrahim saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata labarinsa a cikinta. Haka kuma za mu iske suratul Hijr, wanda Hijr wato wuri ne na musamman wanda Allah ya turo wani manzo na musamman. Shine Ubangiji ta'ala yake cewa, walaqad kadzaba ashabul hijr al-mursalin. An gane ashabul hijr, wato Ubangiji ta'ala ya ambaci wannan sura da wannan suna domin mahalli ne wanda aka turo wani manzo na musamman. Ita wannan sura a wajen jumhurin malamai sura ce makkiya. An gane ko? Tare da cewa Abdullahi dan Abbas da Qatada su sun toge ayoyi guda biyu. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar. Wadannan ayoyi biyu suka toge cewa, an gane ko? kenan a wata fada ku suka ce har izuwa fadar Allah subhanahu wata'ala qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar. Waɗannan ayoyi sune kadai malamai suka toge cewa ayoyi ne waɗanda suke madaniya, domin ayoyin suna bayani ne dangane da yakin Badar. Yakin Badar kuwa ya kasance bayan an yi hijira zuwa Madina, wanda bayani ya gabata ɗaya daga cikin maganganun malamai wanda ake tantance tsakanin sura makkiya da sura madaniya. Malamai suna da maganganu guda uku wanda bayani ya gabata ba su ɗaya ba su biyu ba. Faɗa mafi rinjaye, duk surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina, sawa'an ta sauka a Madina ko a Makka ko ma a ina ne, to wannan sura ita ce ake kira madaniya. In kuwa kafin a yi hijira surar ta sauka, sawa'an ta sauka a Makka ko a Madina ko ma a ina ne, to ita ce ake kira da sura makkiya. To amma a takaice dai surar gaba ɗayanta sura ce wadda take makkiya. Ita wannan sura a wajen jerin saukar sururi na Al-Qur'ani sura ce ta cikon 70 a wajen sauka. Ta sauka bayan suratul Shura kuma kafin wato suratul Anbiya. Tana da adadin ayoyi 54 a wajen malaman wato malaman da suke kula da abin da ya shahi ilimi na Al-Qur'ani, malaman Madina. Malaman Sham su kuma sun kirga ayoyinta cewa ayoyi ne 55, tare da cewa malaman Basra sun kirga ayoyin wannan sura ayoyi ne 51, malaman Kufa ku sun kirga cewa ayoyi ne 52. Bambancin dai kadan ne, wasu sun ce 55, wasu sun ce da 4, wasu sun ce da 2, wasu sun ce da 1. Ita wannan sura iya abinda ta kunsa na bayani. A farko, wannan sura tana nuna mana wato gagara ta Al-Qur'ani, an gane ku, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala a farkon surar ya buɗa da wasu harfa waɗanda suke nuna cewa Al-Qur'ani littafi ne wanda yake gagara ba dau, wanda ya kalubalanci mushirkan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada lokaci da su, haka duk waɗanda za su zo nan gaba har zuwa kiyama, waɗanda suke ganin cewa Al-Qur'ani kirkira ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi, ba sako bane na musamman daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. To Allah yana nuna musu gagara ta Al-Qur'ani. Yare ne dai wanda yake na larabci, su ma larabcin harshen su ne, din sun isa su zo da daidai da kwatankwacin aya daya irin ayoyi na Al-Qur'ani ta fuskar ba da labarin abin da ya wuce da abin da ake ciki da abin da zai zo nan gaba, da kuma wato shine tsari a wajen lafazin sa, da kuma kasancewar rashin tuka da warwara a cikin sa. Sannan bayan haka sai Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayanin cewa shi wannan Al-Qur'ani maqasudin saukar da shi, an saukar da shi ne domin fitar da jama'a daga cikin duhu wanda yake na bata da halaka zuwa haske wanda yake na imani. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ci gaba da wato shine hura ma bayinsa dangane da baiwar da ya musu. Littafin nan na Al-Qur'ani Allah ya saukar da shi ne da yaran al'ummar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin su, shine yare wanda yake na larabci. Kamar yadda sunna ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala, du wasu jama'a Ubangiji ta'ala bai taba turo musu da wani manzo na musamman face sai da yaran da suke ji, domin su fahimci sakon da yazo da shi. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da yin kashedi da barazana ga waɗanda suka kafirce ma Al-Qur'ani, suka kafirce ma manzon da yazo da Al-Qur'ani. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ci gaba da bayani game da wato fadakar da masu tada karan hanci game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama me yasa aka turo shi zuwa ga al'umma, kuma a matsayinsa na dan adam me ya hana a turo mala'ika daga cikin mala'iku. Ubangiji ta'ala ya ci gaba da wato fadakar da su cewa su kiyayi kawunansu. Sunna ce ta Allah babu wasu jama'a da Allah ya taba turo musu mala'ika, duk manzannin da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan adam ne, don haka kenan ba kan shi farau ba. Sannan Ubangiji ta'ala ya ci gaba da sanya misali da manzanci na annabi Musa alaihi salam zuwa ga Fir'auna, wanda Allah ya turo annabi Musa alaihi salam zuwa Fir'auna ba dan komai ba, dan Allah ya gyara halayen banu Isra'ila, domin Fir'auna ya rike su a matsayin bayi, yana bautar da su, yana dandana musu azaba wanda take ta kai gaya a wajen wahala. Sannan Ubangiji ta'ala kuma ya ci gaba da tunatar da jama'ar annabi Musa, cewa annabi Musa ya tunatar da su game da ni'imomin Ubangijinsu wanda ya jaddada musu, kuma su tabbatar da cewa gode ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ni'imominsa abu ne wanda yake dole. Sannan kuma ya ci gaba da gargaɗin su dangane da abin da ya samu mutanen annabi Nuhu alaihi salam, da adawa mutanen annabi Salih, da waɗanda suke bayansu, irin azabar da ta same su a sanadiyar karyata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma wannan sura ta ci gaba da tabbatar da hujja mai gamsarwa a bisa kadaitakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bil ilahiyya, game da cancantar cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa, da dalilai waɗanda suke nuna Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ya cancanci ibada. Sannan kuma ta ci gaba da bayani game da tashin alkiyama, da tsawatar da wato kafirai dangane da ruɗuwa da suka yi game da makirci na shaidani, da yanda kuma junansu zai barranta da juna a ranar kiyama. Sannan wannan sura kuma ta ci gaba da wato bayani game da lissafa ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada ma bayinsa, wanda ni'imomi ne sun wuce a lissafa, wanda zamu iske Allah yana bayanin mu muka muku kaza, mu muku muku kaza, mu muka muku kaza. A ƙarshe kuma sai ya dunkule ya ce, inda za ku kilga ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada muku, to kun yi kaɗan ku kididdiga su. Sannan kuma sura sai ta ci gaba da bayani game da wato halin yanda jama'a suka kasu kashi biyu game da annabi Ibrahimu alaihi salam. Wasu sun yi imani da Ibrahimu alaihi salam da Ubangijin da ya turo shi, don haka sai suka kadaita Allah a cikin ibada, da kuma waɗanda suka kafirce ma annabi Ibrahimu alaihi salam, yanda kuma ga yanda ƙarshensu ya kasance. Sannan wannan sura kuma sai ta ci gaba da wato tabbatar da zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'ana game da ɗaukan haƙuri a bisa cewa alƙawarin da Allah ya masa cewa ba zai saba ba, shi yake da nasara da galaba akan duk waɗanda suka yi gaba da shi. Don haka kuma ita surar sai ta cike da bayani akan cewa shi dai alƙur'ani saƙo ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa da shi, ba don komai ba, don ya galgadi jama'a, kuma dan waɗanda suke masu hankali su ne za su wa'azutu su bi dokokin alƙur'ani su gaskata manzon da ya zo da shi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. واتو أبنجي تعالى كيف أدا باين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را. واتو أبنجي تعالى شيني مسني غمدا أبندي كينيه دوتن حرفا ودن دسكين بببو wanda bayani ya gabata tun a farkon suratul baqara. Waɗannan harfa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buɗa wasu surori daga cikin surorin alƙur'ani, magabata sun yi ƙoƙarin bayyanar da ma'anarsu, to amma duk a cikin maganganun da suka zo game da bayanin cewa ga abinda Allah yake nufi da waɗannan harufa na babbaku, babu fadar da take da madogara a cikin alkur'ani ko hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Iya kawai tunani ne da fahimta, sai da aka samu maganganu wajen 30, kamar yadda Ibnu Ashur Allah ya ji kansa sai da ya ambata su a cikin littafin sa na tafsirin Qur'ani wanda ake kiran shi At-Tahrir wa Tanwir. To dan haka fada wanda tafi kusa, malamai suka ce waɗannan harfa Allah na buɗa wasu surori na Al-Qur'ani da su ba dan komai ba, domin nuna gagara ta Al-Qur'ani kuma dan kalubalantar waɗanda suke ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri wannan Al-Qur'ani. Su ma dai Larabawa ne tamkarsa, harfan da yake zance da su suke zance. Me ya hana su ma su kirkira daidai da aya ɗaya su zo da ita wadda take kwatankwacin aya ta Al-Qur'ani? Shine sai ya ce kitabun anzalnahu ilayka, wato wannan littafi ne wanda muka saukar maka, ma'ana wannan Al-Qur'ani littafi ne wanda muka saukar maka. Anan an shahi mubtada sai aka wanzar da labarin sa, ai hadha kitabun anzalnahu ilayka, wannan Al-Qur'ani littafi ne na musamman wanda muka saukar maka. Litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, domin ka fitar da jama'a daga cikin duhu wanda yake na kafirci wato izuwa haske wanda yake na imani. Bi izni rabbihim, da izinin ubangijinsu. An gane ko? Ila siratil azizil hamid, kuma ka shiryar da su, ka nuna musu tafarkin al-aziz, ubangiji wanda yake magwayi, wanda ba a rinjayarsa, al-hamid wanda ya cancanci yabo a cikin sammai da ƙasai, da nan farko duniya kuma da makoma lahira. Wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ahlus sunna wal jama'a suka gina wata mas'ala ta aqida, cewa duk abin da bawa ya aikata, wannan shi ya aikata ma kansa, illa kasancewar duk abin da bawa yake aikatawa na alkhairi da na sharri, aslan Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine ya halicci wannan aiki, kuma shine yake gudanar da lamarin bayin sa. Amma duk abin da ka riga ka aikata, in na alkhairi ne to kanka kama, an gane ko? In na sharri ne kanka kama. Don haka sabani ga waɗanda suke al-shahamiyatul qadariyya, waɗanda su sun tafi akan cewa kwata-kwata duk abin da bawa ya aikata kawai, babu wani sanya hannu na Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin haka. Domin akwai waɗanda kwata-kwata sun kore cewa duk abin da bawa ya aikata kawai shi ya ma kansa, an gane ko? Babu maganar yin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da duk abin da bawa yake aikatawa. Tare da cewa wasu kwa daga cikinsu suka tafi akan cewa duk abin da bawa ya aikata kawai sanya shi aka yi, in imani yayi tirsasa shi aka yi, in kafirci yayi tirsasa shi aka yi. Matsayin bawa suka ce tamkar gawa ce a hannun mai wanke ta, sai yanda ya juya ta, tamkar gashin tsuntsu ne a cikin sahara sai inda iska ta kada shi. To dan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a, bawa yana da aiki nashi, kamar yadda Allah ya jingina aikin izuwa gare shi, anan chaili tukhrijan nasa, dan ka fitar da jama'a, minaz zulumati, daga cikin duhu wanda yake na kafirci, ilan nuri, izuwa haske wanda yake na imani. Sai ya ce bi izni rabbihim, amma da nihin ubangijinsu. Lafazin bi izni rabbihim, wasu malamai suka ce bi amri rabbihim, ai da umarnin ubangijinsu, shine ya turo da manzanni, ya dora musu nauyin su yi kokarin fitar da mutane daga cikin duhu na kafirci izuwa haske na imani. Wannan aya tana nuna mana makasudin turo da manzannin Allah subhanahu wa ta'ala shine fitar da jama'a daga cikin tabewa da halaka izuwa cin nasara a makoma lahira. Wannan shine makasudin turo da manzanni, ceto al'umma daga cikin kwazazzabe wanda yake na halaka. Don haka a cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa, babbar ni'ima ita ce ni'ima ta turo da manzanni. Domin manzanni su suka zo da wannan addini na musulunci, wanda musulunci ko shine shagaba a cikin dukkan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayinsa. Domin shine abinda duk wanda ya same shi to ya samu arzikin duniya da lahira. duk wanda ya rasa musulunci koda ya samu komai na duniya to sunan shi matsiya ce, zai tsiyata a nan duniya kuma zai tsiyata tsiyata ta dindindin a gobe kiyama. Dan haka yace li tukhrijan nasa, dan ka fitar da jama'a minal zulumati, wato daga cikin duhwai waɗanda suke na kafirci, sai yace ilan nuri zuwa haske wanda yake na imani. Malamai suka ce hikima da aka jama'a wato duhu sai aka ce zulumat, zulumat jami'i ne na zulma, amma sai aka ce ilan nur ba a ce ba ilal anwar, saboda ita gaskiya abu ce daya daya, an gane ko gaskiya ɗaya ce, amma su ku hanyoyi na bata ba su da iyaka. Kamar yadda yace alhamdulillahi allazi khalaqa as-samawati wal arda, sai yace wa ja'ala adh-dhulumati wan nura, ai wa khalaqa adh-dhulumati wan nura. To shi musulunci gaskiya ce, hanya ce daya daya, amma gaskiya shine alqur'ani da sunna, hanyoyi na bata ku yawa gare su. Dan haka yace li tukhrijan nasa, dan ka fitar da mutane minal zulumati, daga cikin duhwai waɗanda suke na bata, ilan nuri zuwa haske wanda yake na imani, bi izinin rabbihim, da nihin ubangijinsu. Wannan na nuna mana kasancewar manzannin Allah subhanahu wa ta'ala iya abinda yake kansu shine yin bayani, ma bawa ga mankatari dangane da karɓar musulunci, wannan abu ne wanda yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haka kenan abinda muke so mu gane, annabawan Allah da manzanninsa a karan kansu sun yi kaɗansu shiryar da wanda suke son shirye shi, sai dai wanda Allah ya nufarce shi da shirya, an gane ko? Kamar yadda Allah ya kore ma manzansa, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, da fadarsa laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Dan haka sai ya ce bi izinin rabbihim, da nihin ubangijinsu, kenan sai wanda Allah ya nufa zai fita daga cikin duhu wanda yake na bata ya shiga cikin haske wanda yake na imani. Sai yace ila siratil azizil hamid, kuma dan su shiryar da bayi zuwa tafarkin wato al-aziz, sarki wanda yake magwayi wanda ba a rinjaye shi, shine ubangiji subhanahu wa ta'ala. Al-hamid wanda ya cancanci yabo a sama da ƙasa da duniya da lahira. Sai yace Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, tafarkin Allah da ke da mallakar duk abin da ke cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai, an gane ko? Nan kasancewar malamai suka ce akwai taqdim da ta'khir, ai bi izni rabbihim ila siratil lahil azizil hamid, sai aka ce Allahu allazi, Allahu kenan shine zai gabaci al-aziz, an gane ko? Kenan anan wato shine alal itiba, shine sai kama lafzul jalala kenan kasra, Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ay ila siratil lahil azizil hamid allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ko kuma kace Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kenan alal istinaf, kenan sabuwar jumla ce, sai kace Allahu allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah da ke da mallakar abin da ke cikin sammai da duk abin da yake cikin ƙasai, bayya tarayya da kowa, duk halittun da suke cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasai mallaka ne ga Ubangiji subhanahu wataala, kuma gaba ɗaya halittarsa ce, kuma gaba ɗayan su bayinsa ne. Sai ya ce wa wailul lil kafirina, tsananin azaba ya tabbata ga waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu a ranar kiyama, min azabi shadid, game da azaba wadda take ma'abuciyar radi. Shine ya ce wa wailul, wato tsanani kenan, min azabi shadid, na azaba wadda take mai tsanani, ya tabbata lil kafirina, ga duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lafazun wailun, kamar yadda bayani ya gabata, wasu malamai suna fassara shi da cewa wani kwari ne na musamman a cikin wutar jahannama, wanda ita kanta wutar jahannama na neman tsari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala game da shi, illa kasancewar wannan hadisi bai inganta ba. Don haka abinda ake nihi da wailun shine ai shiddatul azabi, an gane ku? Wa wailun min azabi shadid, kenan tsananin azaba ya tabbata lil kafirina, ga waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ita ce azaba ta yinin alkiyama wadda babu wata azaba sama da ita sai yace allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya wato sune wadanda kenan kafiran sune wadanda yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wadanda suke zabar rayuwa ta duniya ala al-akhirati akan ta lahira wanda Allah ya tana dama wannan azaba sune wadanda suka zabi rayuwar duniya suke son ta suke kaunarta sama da wato rayuwa wadda take ta lahira sai yace wayasudduna an sabilillahi bugo da kari wato suna hana mutane game da tafarkin ubangiji subhanahu wa ta'ala shine musulunci wayabuguna haji waja wannan hanya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala musulunci suna nema masa karkata ma'ana a kullun suna famar menene zai daudada fuskar musulunci domin jama'a su kyamace shi su yi nesa da shi an gane ku shine wayabuguna haji waja hanyar Allah addinin musulunci suna nema mata karkata su suke wannan hanya ta zaman to karkatacciya duk wanda ya kalli musulunci ya kalli musulunci cewa addini ne na ta'addanci addini ne mai muni wanda ya danne ma jama'a haƙuƙuwarsu wanda kullum makiyan Allah famar da suke yaya za a yi su ma musulunci zagon ƙasa su daudada shi a cikin fuskar jama'a ya zamanto jama'a suna kyamar shi wanda kasancewar shi ko musulunci duk makalkashi yadda za a masa ba yanda za a yi abu ce haskensa sai ma dai ya ƙara daukaka wanda alƙawali ne na Ubangiji subhanahu wataala musulunci sai ya dangana da alkiyama huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuhirahu ala ad-dini kullihi wa law karihal mushriku dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa la tazalu qa'ifatun min ummati ala al-haqqi mansuri yace wata jama'a daga cikin al'umma ta ba za ta gushe ba halin tana abin taimaka ma a bisa tabbatar da gaskiya maza Allah yace la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta yati amrullahi wa hum ala zalik duk wanda ya saba musu da duk wanda yake musu makalkashiya ba zai cutar da su ba har suna kan wannan gaskiya sai al'amarin Allah ya zo shine alkiyama dan haka kenan nan Allah yana nuna mana hali da dabi'a na waɗanda suka kafirce masa waɗanda suka zabi rayuwa ta duniya akan ta lahira dan haka bugo da ƙari sai ya zamanto ba su da aiki illa juyar da mutane game da tafarkin Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda yake nihin musulunta sai su yi banga banga su hana shi musulunta sannan kuma shi kansa musuluncin fama suke su zo da abin da zai daudada fuskarsa shine yace wayasudduna an sabilillahi suna hana jama'a game da bin tafarkin ubangiji subhanahu wataala shine musulunci wayabuguna haji waja wannan hanya ta ubangiji subhanahu wataala suna nema mata karkata ma'ana duk abin da zai bakanta fuskar sa ulaika ubangiji ta'ala yace wadannan wadanda suka siffanta da wannan sifa masu son rayuwa ta duniya akan ta lahira masu hana ruwa gudu kuma masu nema ma musulunci karkata ubangiji ta'ala yace fi balalin wato suna cikin bata ba'idin wanda yake mai nisa wanda kenan sun yi nisa ba sa jin kira ubangiji ta'ala ya tushe basirarsu don haka anan zamu fahimci cewa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke makautar da basira ta bawa ya kasa gane gaskiya shine san duniya duk wanda san rayuwa ta duniya ya tsare masa gaba to wannan basirar shi tana tushewa wal iyazu billahi don haka kasancewar san duniya aibin sa yana mantar da mutum makoma lahira mutum ya ringa ganin cewa ba shi da gaya illa rayuwa wadda take ta duniya tare da cewa rayuwa ko ta dindindin mai wanzuwa ita ce kiyama wanda ya kamata dukkan wani mai tsinkaye nesa wato ya bada himma da kokari akan wato neman dacewa da ita ce gida na ƙarshe ita ce kiyama sai yake cewa wa ma arsalna min rasulin ubangiji ta'ala yace ba mu turo da wani manzo wato gabaninka daga cikin dukkan manzannin da muka turo illa bi lisani qaumihi ubangiji ta'ala yace face muna turo shi ne da yaran jama'arsa an gane ko ma'ana shine Allah yace wa ma arsalna min rasulin, ba mu turo da wani manzo daga cikin dukkan manzannin da muka turo gabaninka, illa bi lisani qaumihi, face muna turo shi ne da yaran jama'arsa, li yubayyana lahum, ubangiji ta'ala yace dan ya bayyana musu sakon da muka turo shi da shi. Wannan hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma rahama ce ta shi. Duk manzon da Allah ya turo daga cikin manzanninsa, to Allah yana turo shi da yaran da jama'ar shi suke ji, domin su yi gaugawar fahimta da gane sakon da manzon ya zo da shi. To dan haka wasu malamai sai suke cewa, to akwai ishikali game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi izuwa cewa manzo ne wanda yake na duniya gaba ɗaya har izuwa kiyama, ga wanda yake balarabe da wanda yake ba balarabe ba, ko ma wane yare kake ji, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine matsayin manzanka. To tare da cewa kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaran da Allah ya turo shi da shi yare ne wanda yake na larabci, domin littafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi alqur'ani, alqur'ani ya sauka ne da harshen larabci. Tare da cewa kuma a cikin jama'ar da Allah ya turo manzon Allah ya kiraye su, akwai sauran yaruka waɗanda suke na daban har zuwa kiyama. To don haka kasancewar wato Fakhruddinir Razi a cikin wani littafinsa, wannan al-as'ila wal ajwiba min gara'ibi ayi tanzil, a cikinsa ya ba da fuskoki guda uku game da hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yaran larabci kadai. Hikima ta farko kasancewar saukar da alqur'ani game da yaran larabci kadai, wato ya isa ya wadaci sauran dukkan jama'a, ko ma wani yare mutum yake ji. Me yasa? Saboda kasancewar maimakon a ce alqur'ani ya sauka da sauran dukkan wasu yare waɗanda suke doron ƙasa har zuwa kiyama, wannan zai zamanto abu ne wanda yake mai tsawo. Amma Allah sai ya saukar da shi da yaran larabci, wanda yaran larabci kadai ya isa a tarjama shi da dukkan wani yare wanda kowa yake ji. Yare ne daya-daya wanda alqur'ani ya zo da shi, maimakon a ce manzon ya zo da dukkan sauran yare kenan, larabci kadai ya wadata, za a iya tarjama shi kenan da kowane yare. Don haka idan ka ɗauki yau alqur'ani an fassara shi da yare sama da ya kai yare sama da 30, duk wanda ya je kaman harami na Makka ko harami na Madina zai ga a cikin wannan kinsu an sanya qur'anai dukkan wani yare da ka sani, yaren da ya shahara a nan duniya, to mafi yawa akwai alqur'ani wanda an tarjama shi da wannan yare kenan. Don haka yace fuska ta farko saukar da alqur'ani da yaren larabci kadai ya wadaci sauran jama'a, domin akan iya tarjama shi kenan da dukkan wani yare. Sannan fuska ta biyu kasancewar saukar da alqur'ani da yare daya-daya yaren larabci, wannan shine zai kara ba alqur'ani tsaro da kariya dangane da canza shi ta mabannata. Inda a ce ya sauka da wani yare can daban, kaga wannan yakan iya kokarin cewa ya canza wani abu daga cikin alqur'ani. To kasancewar da Allah ya saukar da shi da yaren larabci, kuma ya dau nauyin ba alqur'ani kariya da tsaro, to dan haka kasancewar wannan da Allah ya takaita alqur'ani akan yare daya-daya, to wannan dama ce wadda za ta kara ba alqur'ani tsaro dangane da hannayen mabannata ba za su kara wani abu ko su rage. Sannan fuska ta uku kasancewar da a ce alqur'ani Allah zai saukar da shi da sauran dukkan wasu yare na jama'a, to wannan zai zamanto akwai nauyi akan manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, tare da cewa ko Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunnar shi ce bayansa Ubangiji ta'ala yana nihinsu da sauki. A ce manzan da Allah ya turo sai ya tar da kowace jama'a ya mata magana da yaren da take ji, wannan akwai nauyi akwai tsanani a kansu. To dan haka dai a nan Ubangiji ta'ala yake nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya turo shi da yaran da jama'a shi suke ji yare na larabci, wannan ba kan shi faro ba, sunna ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Duk wani manzo da ya gabace shi kenan Allah yana turo shi ne da yaran da jama'a shi suke ji kenan, dan su yi gaugawar fahimtar sakon da ya zo da shi. Shine yace wa ma arsalna min rasulin, wa muturo da wani manzo gabaninka daga cikin manzanni illa bi lisani qaumihi faci sai da yaran jama'ar sa li yubayyana lahum dan ya bayyana musu sakon da ubangiji ya turo shi da su. To dan haka anan karkashin wannan aya ita ce ayar da malamai suka kafa hujja akan cewa duk jama'ar da ba sa jin yaran larauci to abin da ya dace limami ya musu huduba da yaran da suke ji. Mafi yawan jama'a idan aka samu ba sa jin larabci to yaran da suke ji da shi ya dace a yi musu huduba, saboda ita huduba kalimomi ne na larabci wanda limami ake bukatar ya tattaro kalimomi waɗanda suke masu daɗin ji a kunne, waɗanda suke cike da fasaha da balaga, waɗanda kuma za su tattara ma'ana mai yawa a kalimomi waɗanda suke takaitattu a ɗan lokaci kaɗan ya isar da saƙon da ake buƙatar ya isar, wanda waɗannan kalimomi limami ne ake buƙatar ya tsara su. Allah bai bautar da mu ba dangane da karanta su cewa sai da larabci. Don haka ita huduba ba ta buƙata sawa'an huduba ta juma'a ko wata huduba ta daban, ba ta buƙatar cewa dole sai da larabci. Yaran da jama'a suke ji mafi yawan su to da shi ya dace a yi musu huduba. Ba laifi akan iya janyo aya ta Alkur'ani da larabci sannan a fasata. Hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, imma a zo da ma'anar shi ko kuma a janyo larabcin shi ma a fasa. To haka shine yafi dacewa. An gane ku? Dan karatun Alkur'ani shi kadai ne Allah ya bautar da mu cewa dole koma wani yare kake ji in dai Alkur'ani zaka karanta dole ka karanta shi da larabci domin da larabcin ya sauka. To amma huduba ba dole bane ba sai da larabci. Yaran da jama'a suke ji da shine ya dace wato a ai musu huduba. Don haka kasancewar jama'a na kasar Hindu wani lokaci sun aika fatawa izuwa ga Al-Lajnatud Da'ima lil-Buhuthi wal-Ifta, wanda majalisar wannan lajina ce ta malamai waɗanda suke tsayawa su tattauna akan dukkan wata mas'ala idan ta taso su ba da menene hukuncinta. To su can kasar India suka samu jayayya, wasu suka ja suka ce dole huduba kawai sai da larabci za a yi ta, wasu ko suka bada fatawar cewa a ba dole bane sai da larabci, abinda ya dace amma jama'a da yaran da suke ji. To da aka aika ma malaman suka zauna suka fitar da fatawar cewa abinda yake ka'ida ita huduba sako ne ake buƙatar limami ya isar ma da jama'a. Menene fa'idar liman ya zo ya muku larabci a tashi ba wanda ya fahimci abinda ya faɗa? Babu wata fa'ida, saboda daman ita huduba abinda ake buƙata limami ya tsaya ya yi nazari menene jama'a suke ciki a cikin wannan sati, menene ya taso wani abu wanda jama'a suna buƙatar a saita su. Abin ita huduba abinda ake buƙata wato ta ringa bin zamani. An gane ko? Abinda jama'a suke ciki shine za a tsaya a kalla limami ya tattaro ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya hada kalimomi waɗanda suke takaitattu waɗanda sun kunshi ma'ana mai yawa ya gabatar ma da jama'a, shine ake buƙata. To dan haka kenan a ka'ida ba fa'ida limami ya zo ya yi larabci a tashi waɗanda suka fahimta kawai ɗaiɗaiku ne, wanda kuma saƙon dukkan jama'a ake buƙatar a isan musu. To dan haka abinda ya fi dacewa gaba ɗayanta tun daga farko har ƙarshe kawai limami ya yi ta da yaran da jama'a suke yi, wannan shine abinda ya fi dacewa. Tare da cewa su malaman Malikiya da su malaman Hanafiya su suna ganin cewa huduba ko da ba kwa jin larabci dole a yi muku ita da larabci. An gane ku? Su sun tafi akan cewa yi da larabci ibada ce wadda take ta musamman, alhali ko kasancewar wannan magana ce wadda take marjuha. An gane magana mai rinjaye yaran da jama'a suke ji da shi ake musu huduba. Shine a dalili kenan ita ce wannan aya da Allah ya ce ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni gabaninka faci da yaran jama'a sa muke turo shi li yubayyana lahum dan ya bayyana musu sakon da aka aiko shi da shi. Fayudhillullahu man yasha'u, idan manzon ya isar da wannan sako Ubangiji ta'ala na batar da man yasha'u wanda yake son batar da shi daga cikin bayinsa, wanda manzannin Allah su shekara suna faɗa masa tamkar ana zuba ruwa ne a bayan ƙwarya. An gane ku? Wanda Allah ya nufaci shi da tabewa da hallaka. Don haka Allah ya ce wa ma tuguni la'ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun, fayudhillu Allahu man yasha. Ubangiji ta'ala shike batar da wanda yaso batar da shi, wa yahdi man yasha kuma shi yake shiryar da wanda yaso shirye shi. Kenan anan shiryasuwa da batarwa abu ne wanda ke hannun Allah. Don haka su manzannin Allah iya abin da yake kansu shine isar da sako, amma ma bawa dace ya karbi wannan sako abu ne wanda ke hannun Allah, wanda Allah ya nufaci shi da shiriya ya karbi abin da manzanni suka zo masa da shi, wanda kwa Allah ya nufaci shi da tabewa da halaka ya juya baya. Shine yace fayudhillullahu man yasha'u, Ubangiji ta'ala shi yake batar da wanda yaso, wa yahdi man yasha kuma shi yake shiryar da wanda yaso daga cikin bayansa, wa huwa al-azizu shine sarki wanda yake magwayi kasaitacce wanda babu abin da ke gagarar sa, al-hakim wanda baya aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Ma'ana Ubangiji ne wanda yake ma'abucin hikima, duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi to wannan ya dace da hikimar sa. Dan haka kasa al'umma ta duniya da Allah yayi kashi biyu, wasu Allah ya shiryar da su, wasu Allah ya batar da su, wannan hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wanda Allah ya shiryar da shi ya karbi sakonnin manzanni, wannan fadula ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma kyauta ce ta shi wanda yake yin ta ga wanda ya ga dama. Wanda kuma Allah ya batar da shi ya tabar da shi, wannan kuma tsantsar adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin ya cancanta a batar da shi. Wala qad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Wa idha qala Musa li qaumihi idhkuru ni'matallahi 'alaykum idha anjaakum min aali fir'aun yasumunakum su'al 'adhabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahayyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa idha ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha la ganiyyun hamid. Ubangiji ta'ala ke cewa wala qad arsalna Musa bi ayatina, wato mu ne muka turo da annabi Musa alaihi salam izuwa wato banu Isra'il bi ayatina da ayoyinmu. An gane ku? Muka ce da Musa an akhriji qaumaka, ka fitar da jama'arka, minal zulumati wato daga cikin duhai waɗanda suke nabata, ilan nur zuwa haske wanda yake na imani. Kamar yanda a baya Allah ya faɗa ga manzonsa cewa makasudin saukan masa da wannan alqur'ani shine dan ya fitar da jama'a daga cikin duhu wanda yake nabata zuwa hasken imani. To anan manzon da ya gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Musa, shine anan Ubangiji ta'ala yake cewa tabbas mu muka turo da annabi Musa alaihi salam bi ayatina da ayoyinmu, muka ce da shi ana akhriji qaumaka, ya kai Musa ka fitar da jama'arka, min adh-dhulumati wato daga cikin duhai waɗanda suke nabata, ilan nuri zuwa haske wanda yake na imani. Wa dhakkirhum, Allah yace ka tunatar da su bi ayyamillahi, wato game da ni'imomin Ubangijinsu wanda ya jaddada musu, ka tunatar da su saboda ni'imomin da Allah ya jaddada ma banu Isra'ila sun wuce a lissafa, wanda Ubangiji ta'ala ya zanu su ɗaya bayan ɗaya a cikin suratul Baqara, tuntuni bayani ya gabata. Ubangiji ta'ala yace inna fi zalika, wato lalle wato game da haka shine ma'ana turo da manzo domin fitar da jama'a daga cikin duhu na bata zuwa haske na imani, la ayatin akwai dalilai masu nuna kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, bi kulli sabari ga dukkan wanda yake mai yawan daukan hakuri akan wato biyayya ga Ubangijinsa da nisantar abubuwan da ya hana, kuma da jurewa akan musibun da Ubangijinsa yake jarraba shi da su, shakur wanda yake mai matukar godiya ga Ubangijinsa. Ma'ana dukkan wani mai daukan hakuri, mai godiya ga Ubangiji, to akwai dalilan da suke nuna masa kadaita ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a cikin wato shine turo da manzanni. Wannan kasancewar sifa ce guda biyu wanda duk wanda ya hada su shi yake da cin nasara a rayuwarsa ta duniya da makoma lahira. Daukan hakuri akan duk abin da Allah yake jarraba bayansa, sannan tare da godiya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala akan ni'imominsa, domin duk wanda Allah ya bashi daukan hakuri akan musiba da godiya akan ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake jaddada masa, to wannan ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya kuma zai ci nasara a makomarsa lahira. Don haka kuma ba kowa yake hada wannan illa wanda yake mumini, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi sahihi yake cewa, ina matukar mamaki game da al'amarin mumini. Manzon Allah sai yake cewa, lalle lamarin mumini gaba dayansa alkhairi ne, kuma ba wanda yake da wannan face mumini. Manzo Allah yake cewa, in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan la, idan abin da zai faranta masa rai ya same shi sai ya gode ma ubangijinsa. Wannan godiya ko ita ce tafiye masa alkhairi, domin Allah zai dawwamar da shi a cikin wannan ni'ima kuma ya ci gaba da jaddada masa. Sai ya ce, wa in asabatuhu barra, idan ko tsanani ya same shi talauci ko rashin lafiya ko wani kunci, sabara, sai ya dau hakuri ya jimre ya koma zuwa ga ubangijinsa. Wannan daukan hakuri manzon Allah ya ce shine yafi masa alkhairi. Dan haka kenan anan da Allah ya ce, inna fi zalika la ayatin li kulli sabarin shakur, lalle game da haka Allah ya ce akwai dalilai masu nuna kadaitata amma ga dukkan wanda yake mai yawan daukan hakuri. Sabar wato sigatul mubalaga ne, mai yawan daukan hakuri, ko kuma kace mai matukar daukan hakuri, shakur mai matukar godiya ga ubangijinsa subhanahu wataala. A takeice kenan mumini shine yake fahimtar cewa turo da manzanni wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wataala, wanda ya zama tilas a gode masa akan wannan ni'ima, kuma ya zama tilas a dau hakuri a dokokin ubangiji subhanahu wataala wanda manzanni suka zo da su. Sai ya ce, wa iza qala Musa, wato ba mutanenka labari lokacin da annabi Musa ya faɗa li kaumihi ga jama'arsa, yace da su, uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin ubangijinku da ya jaddada muku, ma'ana ku gode masa akan ni'imominsa. Iza anjakum min ali fir'auna, ku tuna lokacin da ubangijinku ya tsiratar da ku game da fir'auna da mabiyansa. An gane ko? Ana cewa alu fulana amma ana nihi shi kansa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa ga Abu Musa, yake cewa an baka murya irin muryar Ali Dawud, ma'ana murya annabi Dawud. Dan haka da aka ce min ali fir'auna, fir'aunan ake nihi shi kanshi. An gane ko? Shine yace, idza anjakum, lokacin da Allah ya tsiratar da ku, min ali fir'auna, wato daga fir'auna da mabiyansa, yasumuna kum su'al azabi, wato suna kallafa muku mummunar azaba, shine ayyuka waɗanda suke na wahala. Wayuzabbihuna abna'akum, daga cikin kenan azabar da suke dandana muku Ubangiji Ta'ala yace suna yanka wato ƴaƴanku maza, domin wani labari da bokayen shi suka bashi cewa za a haifi wani jinjiri a cikin banu Isra'il wanda gushewar mulkin sa zai kasance a hannunsa. To shine a wannan lokaci ya ci gaba da yanka ƴaƴa maza, shine yace wayuzabbihuna abna'akum, suna yanka ƴaƴanku maza, wayastahayuna nisa'akum, kuma suna wanzar da ƴaƴanku mata, idan iya mace ce sai a barta, amma in ɗa namiji ne ba zai kai labari ba, ana aihuwar shi, to za a bada shi ga wasu jama'a su je su gama da shi. Ubangiji Ta'ala sai yace, wa fi zalikum, wato game da wannan tsiratarwa da Ubangiji Ta'ala ya muku game da wannan azaba, bala'un, wato akwai ni'ima azimu mai girma min rabbikum, daga Ubangijinku. An gane ko? Domin shi lafazin albala yana daukan ni'ima kuma yana daukan ma'anar musiba, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa, wa balawnahum bil hasanati wassayyi'ati la'allahum yarji'un, da can da yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un, ko kuma kace wa fi zalikum, wato game da wannan azaba da Fir'auna yake dandana muku, bala'un akwai jarrabawa azimun wadda take mai girma min rabbikum daga wajen ubangijinku, ko kuma wa fi zalikum game da wannan tsiratarwa da ubangiji ta'ala ya muku game da Fir'auna da mabiyansa, bala'un akwai ni'ima azimun wadda take mai girma min rabbikum daga wajen ubangijinku wanda ya zama tilas ku gode masa. Sai yace wa idh ta'azzana rabbukum, annabi Musa yace ku tuna lokacin da ubangijinku ya yi sanarwa la in shakartu, ubangiji ta'ala yace in har kun gode mu akan ni'imomin da na jaddada muku kun muni biyayya, la azidannakum, ubangiji ta'ala yace na rantse da girma na da buwaya ta zan dada muku wata ni'ima akan ni'imomin da na jaddada muku, wala in kafartu, in ku kuka kafirce mu kuka butulce mu, inna azabi, ubangiji ta'ala yace ku san da cewa lalle azaba ta da shadidun, wato mai tsanani ce ga duk wanda ya butulce mu. Don haka malamai suke cewa ash-shukru qaidul mawjudi wa saydul mafqud, shi godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shine qaidul mawjud, abinda yake dabaibaye dukkan abinda bawa ya samu na ni'ima. Idan kana son ni'imar da kake cikinta ta dawwama ta tsaya dindindin sai dai ta ci gaba, to ka gode ma ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan wannan godiya kuma ita ce saydul mafqud, wanda za ta faruto maka duk abin da baka da shi, tunda anan Allah ya yi la in shakartum, in har kun gode mu akan ni'imomin da na jaddada muku, la azidannakum, ubangiji ta'ala ya ce na rantse da girma na da buwaya ta zan dada muku wata ni'ima akan ni'imar da kuke da, kenan ni'imar da kake ciki Allah zai dawwamar da ita, kuma sannan zai kara maka wata ni'ima ta musamman. Sai yace wala in kafartum, yace in ku kuka sake kuka kafirce mu, an gane ko menene kafirce ma ni'ima ta ubangiji subhanahu wataala, Allah ya maka ni'ima ya zaman tuba ka gani, ko kuma ya maka ni'ima wannan ni'ima sai ka sarrafa ta akan hanyoyi na saba masa, to wannan duka butulci ne. Sai yace inna azabi, lalle azaba ta da shadid, wato mai tsanani ce ga duk wanda ya butulce mu. Don haka ya gabata a cikin suratul baqara, wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab, duk wanda ya canza ni'imar Allah bayan ta zo masa, an gane ko maimakon ya gode ma Allah sai ya butulce masa, to ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala mai tsananin uquba ne ga duk wanda ya butulce masa. Don haka duk abin da mutum yake ciki na ni'ima, to wajibi ne a kansa ya gode ma Allah. Wannan godiya ku tana kasancewa ta hanya uku. Farko dai harshenka ya faɗa, ka tabbatar cewa wannan ni'ima ubangiji subhanahu wataala ne ya jaddada maka, ba wani karfinka bane, ba wata dabararka bane. Duk wani masoyinka ka faɗa masa cewa ni fa ina cikin ni'ima ta ubangiji, Allah ya mun kaza, Allah ya mun kaza, Allah ya mun kaza, da ba ni da kaza, da ba ni da kaza, yanzu na mallaki kaza, na mallaki kaza, da dai ba ni da lafiya, yau da lafiya, gobe ba lafiya, yanzu Allah ya ban koshin lafiya, rashin lafiya da nake ciki ta gushi, da sauran dukkan wata ni'ima da Allah ya jaddada maka, dole ne ka faɗa da harshenka. Dan yana daga cikin butulci Allah ya yalwata maka ya zamanto a kullun kuma sai jaje, wannan butulci ne. Sannan hanya ta biyu, wato shine kasancewar wannan godiya ga ubangiji subhanahu wataala kuma zuciyarka ta kudirce. Me ake nihi zuciya ta kudirce? Ka tabbatar da cewa duk abin da kake cikin shi na ni'ima Allah ne ya nufaci ka da shi, ba wani karfinka bane, ba wata dabararka bace. Bayan kenan harshenka ya faɗa, sannan kuma zuciyarka ta yadda ta amince cewa Allah ne ya jaddada maka wannan ni'ima. Sannan hanya ta uku, sannan gabaƙuwa kuma su aikata. Me ake nihi gabaƙuwa su aikata? Wannan ni'ima da Allah ya maka, kayi kokarin kusantar shi da wasu ayyuka na ibada waɗanda za su tabbatar da cewa ka gode ma ubangijinka wato akan wannan ni'ima. Idan dukiya ce, ka ciyar da ita inda Allah ya ce a ciyar da ita, ciyar da ita shine godiya akan ni'imar dukiya. In ilimi ne Allah ya baka, to kayi kokarin kiran jama'a zuwa ga addinin Allah ka yada shi. idan kasancewar lafiya ce Allah ya jaddada maka, to wannan lafiya taka kai kokarin sarrafa ta akan biyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kenan kowace ni'ima da Allah yake ma bayansa, to akwai hanyar da zaka bi wanda take tabbatar da godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan ni'ima. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dole ka fada ka bada labari, Allah ya jaddada maka ni'ima. Zuciyarka ta kudirci shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, duk abin da yake tare da ku na ni'ima wato daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ne kuka same shi. Kasancewar dole gabaƙuwa su aikata shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, i'malu ala dauda shukra, Ubangiji ta'ala ya ce ya kai annabi Dauda, wato ka aiwatar da godiya zuwa gare ni akan ni'imar da na jaddada maka. To shine yace da in shaka wa iz ta'azzana rabbukum, kutuna lokacin da Ubangijinku ya yi sanarwa, ma'ana shine Ubangiji ta'ala ya yi shela yace da in shakartum, lalle in har kun gode ma ni'imata kun mun biyayya, la azidannakum, Ubangiji ta'ala yace na rantsi da girma na da buwayata zan dada muku wata ni'ima akan ni'imomin da na jaddada muku. Wala in kafartum, yace in kwa kuka sake kuka kafirce mu kuka butulce mu, inna azabi la shadid, lalle azabata mai tsanani ce. Wanda malamai suka ce kalla ni'ima ta gushe ma dan adam in ya butulce ma Ubangijinsa kaga ta dawo. Amma ba ya nuna cewa ba in bawa Allah ya jaddada masa ni'ima idan ya butulce cewa ni'imar ba za ta dawo ba, yana dawo kan hanya Ubangiji subhanahu wataala zai jaddada masa ni'ima in ya gane kuskurensa. Sai yace wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, annabi Musa ya faɗa ga jama'arsa yace in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, yace ku jama'ata da duk waɗanda suke duran ƙasa idan kuka kafirce ma Ubangijinku to kar ku yi zaton cewa kun rage shi da komai. Fa inna Allaha laganiyyun hamid, lalle Ubangiji na mawadaci ne game da bayinsa, baya da baya da bukata a wajensu, hamidun kuma abin yabo ne, in ma ba ku yabe shi ba to yana da bayi na musamman waɗanda za su yabe shi. Don haka ibadar mai ibada ba ta ƙara Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kafircin kafiri baya rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da komai. Don haka a cikin hadisi wanda yake Al-Qudsi na cikin Sahihu Muslim, Ubangiji ta'ala da kansa yake cewa ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni, yake cewa ya ku bayina ba ku kai matsayin cutar da ni balantana ku cutar da ni, ba ku kai matsayin amfanar da ni balantana ku amfane ni. Don haka a ƙarshe sai yake cewa ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha, ku san da cewa dukkan ayyukan ku da kuke aikatawa na ibada, uhsiha lakum, Allah yace ina kididdige muku aikin, babu abinda zai tozarta daga cikin ayyukan ku, thumma uwaffikum iyyaha, sannan kuma zan cika muku da sakamakon aikin ku a gobar kiyama, da wanda ya aikata alkhairi da wanda ya aikata sharri gaba daya zan cika muku sakamako sakamakon da ya dace. Sai ya ce fa man wajada khairan falyahmadillah, duk wanda ya samu alkhairi ma'ana aljanna ta zama makomarsa a gobe kiyama to ya gode ma Ubangijinsa, wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa, wanda ya samu abin da ya wadaici alkhairi to kada ya zargi kowa ya zargi kansa, kenan shine ya tabar da kanshi tun a rayuwa ta duniya. Da hakan nan annabi Musa yake jaddada ma jama'arsa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a, in ku da duk wanda yake doran ƙasa gaba daya kuka kafirce to kada ku yi tsammanin kun rage Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wani abu. Sai ce fa inna Allaha, lalle Ubangiji ta'ala da ganiyu mawadaci ne game da bayinsa, kenan baya buƙatar su bayyana buƙatar su kawo masa wani agaji, ibadar da suke kansu suke ma, hamidun kuma abin yabo ne, in har ba su yabe shi ba to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa fatara game da bauta masa tsawon yini da dare, su ne mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Nan insha Allahu ta'ala ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.